بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزام تجاب ركعتون درسينا قوم شابك وأشكل التافي من هي علوم الدين حجة الإسلام العلامة أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي كما عندما كفدي زمواري وشطح watandeke a cikin karatun sa na ilmoma wanda suke aka canza sunayen su ko aka canza ma'anan su ya ambaci shafa ya tsawaita bayani akan sa karkashin mawdu'in zikri to mun ware wannan karatun na yau domin shi shafa saboda matukan muhimmancin sa a ganin mu al-Imam al-Ghazali a cikin wannan babin watan ya fara maganan shafa watan aka ce shafa shine zamu iya cewa kaman santi wanda yake faruwa saboda dadin wani abu ko ko magana wacce mutum yake yi saboda ya shiga cikin wani yanayi na magagi ko ko maye maye anan ba ana nufin maye ne giya ba ana nufin maye ne sukrul mahabbati ko sukrul ma'rifa irin wacce Shihabuddin Sahrawardi yake fadi akan ta kum ya nadimu ilal mudami wa hatiha فبحانها قدارت الأقداح من كرم إكرام بدن ديانة لا خمرة قداسها الفالله إنه عند مولانا شيخ الإسلام رضي الله عنه يكفئي سكارى بلا إثم وقول فيا لهم صفى وقتهم والملك كان كبيرا irin wanda haka dai bayan Allah ya dawo suna magana domin shi akwai karfi na haske ko na talaki daga Allah subhanahu wa ta'ala wato an ce talaki ana nufin waridi ko na kashafi wanda yake haifar da waɗannan abubuwan guda hudu wato yake haifar da wajd a farko sannan ya haifar da ghalaba bayan nan sannan ya haifar da sukr shi kuma bayan wannan sukr din zai yoyo a sami shafa idan aka sami dayan wasu dalilai daga cikin wannan dalilan karfin wannan hasken in yayi karfi da yawa kamar da yanda muka sani yanayin jiki ma akwai abubuwa irin nau'o'in allurai da idan aka yi wa mutum cikin karamin lokaci zai shiga cikin wani yanayi na magagi ko makamancin wannan ya shiga cikin yanayi na sumbatu sumbatu na so in fadi na ce magagi watan yanayi na sumbatu da sauransu saboda karfin wannan yanayin allura to haka allurar ruhi yake kamar yanda alluran jiki yake wannan kuma karfi ya danganta da shi kuma mai talakin duk da manzanni dukansu kummalu ne amma ba duk da haka akwai fifiko a tsakanin su in muka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin munajatin sa da mi'rajin sa a cikin suratul najmi amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana ma zagal basaru wama baga saboda karfin nuraniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tamakkunin sa amma duk da tamakkunin Musa kalimullahi alaihi salam duk da karfin hasken sa duk da girman matsayin sa amma ga yana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin sa a suratul a'raf walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga nan yana nuna mana karfin nuraniyar da annabi Musa alaihi salam ya talake wanda ya haifar da wannan sa'aq din to sa'aq din kuma zai iya yuwa ya hadu tare da magama su wannan sumbatu din da makamantan su gurgurdan matsayin wanda ake ma zai yiwu saboda raunin sa ne kamar yanda muka fadi zai yiwu a'a saboda nakasa ce cikin ta'thirin sa watan bai sami jagora na gari wanda zai rike hannunsa ya hana shi wannan sumbatun ba ya shiryar da shi ya nuna masa menene daidai da menene ba daidai ba hasken sa da nuraniyar sa ya ifada a cikin sa ya tabbatar masa da tamakkuni zai yiwu wannan zamu iya dauka kisan al-Imam al-Jilani wanda yake fadi akan Husain ibn Mansur al-Hallaj lokacin da yake cewa Husain ibn Mansur al-Hallaj mutun ne bawan Allah da yayi tuntube a lokacin da babu namiji irin sa shi al-Imam al-Jilani Abdul Qadir al-Jilani Allah ya kara masa yarda wanda zai iya dago shi ya rike masa hannu da bada irin sa a zamanin Husain ibn Mansur al-Hallaj da Husain ibn Mansur bai tuntube har yayi waɗannan akarat din da yayi waɗannan maganganu masu ma'anuna sun da dai sune shafahat din wanda suka kai ga dauyin yanke masa hukuncin kisa haka kuma muhit idan ya zama yanayin bi'an da mutum yake rayuwa bi'a ne na jahilci ya riga ya kafa ya tsunsa ya kafa farfaratansa jahilci yayi fadi to babu ba a san mawazinu shar'i ba ba a san ma'aunan shari'a ba babu ilimi to babu mamaki irin waɗannan abubuwan su rika faruwa shata yayi yawa cikin mutane da makamantansu to shi dai ka'idar mu'amala da shata akwai muhimman ka'ida guda biyu na farko za a kalli shi wannan wanda yayi din za a yi hukunci da wannan abin da ya fito daga wajen sa gurfadansa mun sani dai hali la ya ummu wala ya dumu mun sani alfana baya wuce bid'u da qa'iq saboda haka idan mutum ya sami kansa a wannan irin yanayi to mu dai zamu dauki maganar sa ahsanul mahani wato inda wani mahauni da shari'a za ta iya daukar wannan abin da ya fadi zamu dauki wannan maganar gurgurdan abin da shari'a ta dauka idan mun rasa ma'aunin da shari'a za ta dauka zamu yi masa hukuncin da shari'a ta tanadar akan wanda yayi irin wannan abin ko irin wannan magana da ya fada sannan kuma akwai kaida sananniya akan shafahatu shine tutwa wala turwa wato abubuwa ne wanda in an ji su nade su ake yi ba a nakaltan su ba a ruwaitan su daga nan inda mutum yayin su dan kamar ne yace sun batu ne to shi kuma sun batu nade shi ake yi ba a nakaltan shi ba a wutar da shi daga wannan wajen da aka fade shi ballantana a gini hukunci akai muna gani yanzu da yawa daga jama'a suna ginan ma hukunci ba ma wai maganan kawai tsayin sun batu da rashin ruwaitan sa ba suna kaiwa har ga ginan hukunci akan irin wannan sun batu wanda wannan yana cikin manyan kurakurai da suka haifar da mutane suka sami kansu Imam al-Ghazali yana magana a zamanin sa a karni na 5 cewa mutane sun dauki wannan shabah din ya zama dalilin fitina a tsakiyar da dama daga sufaye da dama daga masu intisabi daga sufaye ya zama dalilin zamewan kafan su ko su kansu dai da gangar sun dauke shi wani fannin magana wani salan zance kafafun sun zame ta irin wannan hanya koko a'a sun ji irin waɗannan shafahat din na wasu bayan Allah ya sa dalilin sa sun gina hukunci akan wannan shafahat din sun dauka haka ake magana a dalilin sa kafafun su ya zame to wannan dai al-Imam al-Ghazali ya kasa mutanen kashi biyu yace akwai wato nau'i guda biyu na shafahi wanda yake abinda yake nufi da nau'i guda biyu na zance ba na shafahi ba na farkon su shine shafah wannan da muke magana na biyun su kuma yana magana akan ramz ar-ramziyya sufiya wato magana da yare irin na sufaye da uslubi irin na sufaye wanda yake yana cike da rumuz da ilghazat sai ma abutan sa ne kamar yanda dai ka ko a ce mustalahat wanda sai ma abutan sa ne su galiban suke iya fahimta tansa to wannan din shi ma ya zama dalilin wasu nau'o'in fitina ga al'umma yana cewa na farko dai daga cikin nau'o'in magana sune waɗannan da'awi arida din har ka ji mutun ya kai mai yana cewa an ce mashi kaza an ce mashi kaza ku kuna daukan ilimin ku daga matacce zuwa matacce mu muna dauka daga rayayyen da baya mutuwa da makamantan wannan ba wani ilimi da za a dauka ba ta wasifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ba ai hukunci da shi Allah ya sakawa al-Imam al-Junayd da da alkhairi yana cewa idan mutum yazo ya ce mashi waridi inda waridi zai zo ko al-Imam al-Junayd ko ɗaya daga cikin dai magabata yana cewa inda waridi zai zo za a zo a ce mashi waridi ya ce maka kaza ko ko zai ji waridi ya ce masa kaza to zai ce ya daka ta tukune ji ya nemo shaidu biyu nan su ne littafin Allah subhanahu wataala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya je ya samu shaidu biyu wato ya je ya samu littafin Allah da sunna ba yana nufin shaidu ne mustaqillai ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai fassara abinda maganan Allah subhanahu wataala yake nufi idan ya zo da su sai ya ce mawaridi to shi ya tsaya littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su shigo su sun wadatar da shi ma'ana dai waridi kullun tabi'i ne ba matwu'i ba ba ya da istiklali da kowane irin abu yake cewa irin waɗannan da yawa ya ja musu dalilin zamewan kafan su sun bar shiriyan da suke kai sun koma babala maimakon su shagala da zikirin Allah da yawan ambaton Allah sun koma kawai maganganu da wanda ba su da asali kuma da gangar da niyan igrab da niyan ruda mutane a watan da zuwa da mutane da bakon abu da makamantan wannan kuma irin waɗannan mutane yake cewa babu amfanin jayayya da su domin abin da ya sa ma jayayya da su ba zai yi ba ko kokarin fahimtar da su shine mantiƙin su daban da mantiƙin ilimi ba suna dogara ne da mantiƙi na ilimi ba shi yasa fahimtar da su abu ne mai matukan wahala a sannan yace abu na biyu kuma akwai rumuz wanda suke bayyana duk da bai amfani da kalmar rumuz ba amma dai maganganu wanda ake yi wanda zahirin su sun saba da shari'a amma suna yin wannan maganganun a wajen kokarin su na daftin mashahid din su watan su kawo abinda suke riska na ma'arifa su kayyade shi da rubutu to shi kuma ka'idan rubutu ka'idan kalmomi ba a yi su dan su yi bayanin abinda ya wuce riskan alhawas ba watan suna bayanin abinda yake iya hawas ke iya riska ne shi ma bayanin ba cikakken bayani ba watan inda za a ce bambanta kaman wane da kaman wane kai rubutu sai ka kana ta wahala wanda wane da wane nan an san su da za a gansu a wuce a matsayin rubutu kenan da bayani na ilimi akai ainul yaqini sai a ga cewan gani daya yafi kaman yanda kullum muke fadi ilimin sahabbai ilgada sunna shi yasa yafi ilimin kowa saboda su gani suka mu da bamu gani bane muke bukatan ai ta gaya mana ga yanayin sallah in za a yi ga inda ake daura hannu akan wani ga yanda ake takbiratul ihrami hazwal mankibaini ko hazwal uzunai ko kaza ga yanda ake kaza ga yanda ake yin ruku'u ga yanda ake sujada ai ta rubutu a wallafa mujalladat ana wannan bayanin amma sahabin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi shi baya bukatan wannan bayanin to wannan ilimi kenan da ya shafi rayuwa a nan duniya to balle ilimin da yake na Allah subhanahu wataala wanda ba a yi luga ba a yi harshe dan ta iya daftin sa dan ta iya bayanin sa don haka duk lokacin da aka yi kokarin amfani da yare a yi amfani da luga a yi amfani da wannan imkaniyat na harshe na yare domin bayanin abin da yake wajen ɗabi'a to babu shakka za a sami khuruqat za a sami zamewan kafa da yawa za a sami gajiyawa na luga kuma za a sami abubuwa domin shi dan adam ba zai iya magana ba sai ababin tamfili shi yasa ko aljanna Allah subhanahu wataala da ya halicce ta amma yana gaya mana labarin ta yana gaya mana labarin lahira ta babin tamfili ne Allah subhanahu wataala da ya aljanna kenan saboda sai da abin da kwalwan mai saurara zai iya riska ake magana da shi to dan haka sai ta zama luga idan aka sa ta a cikin wannan sai zama yayi mata wahala malamai suna cewa shafafiya idan yayi yawa yana sa luga ta zama ta gaza shi yasa za ka ga idan aka ce mutum ya sifanta kalar ruwa sai yayi ta wahala yana sifanta kalan cups da containers da abubuwan da suka kunshi ruwan amma ainihin ruwan ba zai iya sifanta sa ba saboda shafafiyan da ke cikin ruwan da yayi yawa to haka wannan duka abubuwa ne da suke wannan duniyar na madda to balle abinda yafi karfin madda yafi karfin wannan duniyar ta madiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to kuma mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma hana mutum yayi magana da mutane da abinda ba za su iya ganewa ba idan har ya riski wani abu na ma'rifa ya riski wani abu na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kibe shi da shi Allah ya nunar da shi saboda karfin imaninsa da karfin zuciyarsa irin yannan yanda sayyidina Abu Huraira yake fadi aw amal akharu falau bathastuhu laqata'tum hada albal'um to abinda ya wajaba akan shi shine ya kama bakin sa kamar yanda sayyidina Abu Huraira ya kama bakin sa mun sani akwai hadisi sananne na Imam Muslim wanda yake cewa ma anta ina gidi na cikin muqaddimin Muslim bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu la yablughu aqluhum ko la yafqahunahu illa kana li ba'dihim fitnatan fa zaka taba gaya wa mutane wani magana wanda basu isar riskan shi ba face sai ya zama fitina gare su saboda haka hadithun nasa bima yafhamun aturiduna aw hadithun nasa bima yafhamun aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shahararran hadithun bukhari na mawqufi daga sayyidina ali karramallahu wajahu kullum ku yi magana da mutane da abin da suke fahimta wanda yayi magana da mutane da abin da ba su fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ɗaya ne daga cikin makaryata saboda haka bai dace mutum in yana ganin yana da wani ilimi wanda yake banta da shi ko ya same shi ta hanyar ibada ko ta hanyar gyaran zuciyansa da safadin zuciyansa Allah ya fifita shi da wani ilimi kaman yanda dai Allah ya fifita Sayyidina Abu Huraira a wannan hadisin to ba halatta mutum ya zama yana isar da shi yana kokarin bayyana shi don lugha ma ba za ta iya bayyanawa ba Sheikh radiyallahu anhu yana ga mana a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hunaka tarahu aw yaraka fala takun wasah waika la tantiq hadari kifan kifa wannan fanni wannan abu yana da hadura da dama yana da hadura da dama kamar yanda al-Imam al-Ghazali ya fada yace idan aka biye wa irin wannan maganganu ana dogara da su bayan ga shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya aji mana to wannan kaman bude kofa ne ga yan batiniya domin yan batiniya ma ta hanyar da suka shigo suka yi kokarin rusa addini kenan sai su ce kowace aya tana da batnu da zahru tana da batini saboda su da batinin suke aiki ba da zahirin ba su dinga kawo fassasari daga khayalat din su wanda babu wani ilimi wanda yake karfafan wannan fassasarin nasu su dogara da wannan fassasarin su bar ma'anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai sahabbai suka koyar da al'umma su ce ai suna da wani ma'ana da suka gano na batini wanda yake kuma in ka ce menene mawazin din su da suka dogara da shi babu wani mizani a sai dai kawai a khayalat da awham wanda wani lokaci ma khayalat din galiban khayalat ne shaytaniya Allah subhanahu wataala ya kare mu a kaida na duk ishara ba wannan yana nufin babu ishara ba akwai ishara wanda mun sani hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma na suratul nasr ya isa zaman hujja na tabbatan ishara amma ishara a cikin shari'a dole ya zama yana da wani abu da yake karfafansa na dilala ko na ma'ana ba wai kawai haka nan ya zama wani abu ne na khayalat din mutum ba al-Imam al-Ghazali ya kamanta masu kokarin cewa kowane abu yana da batini ko kokarin dogara da ma'anan batini na nassoshi da sauransu ya kwatanta su da wato masu kirkiran magana masu yin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin a ganin sa da yi wa manzon a kirkiran magana a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bai ya fada alhali bai fada ba da kuma a jingina wata ma'ana a kirkiri wata ma'ana a jingina wa maganan Allah subhanahu wataala ko maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda basu fadi wannan ba basu nufi wannan ba kuma ijma'in al'umma sun tafi akan ka'idojin da suka gina sabanin wannan to wannan bai da bambanci da irin wancan kirkiran magana a jingina din da kuma kirkiran ma'ana a jingina wala haula wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh